أتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cigaba da tafsirin watan Ramadan shekara 1446 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidaita shekara 2025 miladiya yau insha Allah za mu yi majalisi na tara kuma muna cikin suratul anfal jiya mun tsaya karshen aya ta 48 yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta 49 inda ubangiji ta'ala yake cewa iz yaqulul munafiqun
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم
Ubangiji ta'ala ce iz yaqulul munafiquna ka ambaci lokacin da munafukai suke cewa wallazina fi qulubihim maradun da wadanda akwai ciwo a cikin zukatansu wato akwai munafurci a cikin zukatansu akwai rauni na imani a cikin zukatansu suna cewa garra haula idin wanda musulmin fa addini su ya rutse su sai za su fito su yan kadan su tinkari jama'a masu yawa su ce za su yi galba a kansu a yaki lalle addinin su ya rutse su wa man yatawakka ala Allah Allah ta'ala ce wanda ya dogara ga Allah fa inna Allah azizun hakim lalle Allah mabuwayi ne kuma mai hikima anan a lokacin da sabon manzala ta sun suka fito za su tafi yaƙin Badar ko za a gwabza yaƙin Badar munafukai sun ce addinin manzala ta salama ko wa'annan mutanen addinin su ne yake rutinsu shi yake gaya musu cewa da su yi nasara amma in ba haka ba ya da su yi su fita su ƴan kaɗan su tari jama'a masu yawa kuma suna ganin cewa da su ci nasara da su ci galba a kansu sun rutu da addininsu haka suke cewa to sai ubangiji ta ala ce ai wa man yatawakka ala Allah duk wanda ya dogara ga Allah fa inna Allah azizun Allah gagarauni ba mai rijayansa sannan hakimun mai hikima ne a cikin al'amuransa yana ajiye kowane abu yadda ya dace saboda haka suka dogara ga Allah ubangiji subhanahu wataala kuma ya ba su nasara suka ci galba a kan abokanin gabansu tare da cewa su ƴan kaɗan ne abokanin gaban kuma su masu yawa ne su 300 wa'incan su 1000 kuma suka ci galba a kansu to duk wanda ya dogara ga Allah ta'ala Allah ta'ala yana tare da shi anan da aka ce iz yaqulul munafiquna sai aka ce wallazina fi qulubihim marad wallazina fi qulubihim marad adafu tafsiri ne sune munafukan munafukai suna cewa wadanda a zuciyarsu akwai cuta cuta ta shakka ne imani cuta na munafurci abinda ake cewa munafurci shine mutum ya dinga shakkan musuluncin nan anya gaskiya ne kuwa ya zama yana baina-baina shi ba musulmi ba shi ba kafuri ba duk da a shari'a musulunci shi kafuri ne amma dai a zuciyarsa ya riba kafa ina tare da musulmi kuma ina tare da kafirai muzabzabina baina zalika la ilaha ula'i wala ilaha ula'i suna tsakanin nan ba sa tare da musulmi ba sa tare da wato ainihin kafirai 100 bisa 100 idan ana zaman lafiya suna tare da kafirai in za a tafi yaƙi to suna tare da musulmi a zahiri amma yaƙin ma za su dinga ba da uzuri suna ta neman mafita inda za su kauce wa yaƙi domin kada idan an je wato ainihin yaƙan musulmi ai kafirai a yaƙe su wannan shi ne sabin da ya sa suke munafurci wa man tasabu ila al-islam illa li shawni dima'ihim alla tusala sun danganta kansu zuwa ga musulunci don tsare jinanansu kada a zudda su kada a zudda jini wannan shine annifaqul i'tiqadi annifaqul akbar kenan wato munafurci babba na aqida don munafurci kala duniya akwai babba akwai karami babban shine ibdanul kufri wa ibharul islam mutum ya koye kafirci a zuciyarsa ya bayyana da musulunci in sun haɗu da mu'mine su ce muna tare da ku in sun haɗu da kafirai ma su ce muna tare da ku suna yaudaran Allah subhanahu wataala ba su san cewa Allah ba a yaudaran sa ba to duk wanda yake da irin wannan ɗabi'a to shi ba musulmi bane duk wanda bai yake shakka a imaninsa yana tare da kafirai yana tare da musulmi bai yi imani 100% ba to wannan munafikin Allah ne kuma idan ya je lahira zai shiga wuta kuma har abadan abada ba zai fita ba bal ma a karkashin kasan wutan za a sashi kamar yadda Allah ta'ala ke cewa innal munafiqina fi dharki al-asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira munafikai suna karkashin kasa na wutar jahannama kuma ba mai taimakon su ya hana su shiga wutan ko kuma fito da su daga wuta saboda haka munafurci babba shine koyi kafurci da bayyanar da musulunci wannan dun mai wannan ya sani cewa ba musulmi bane to sannan akwai karamin munafurci shine annifaqul amali wanda ana iya samun musulmi da shi musulmi ne amma kuma munafikin Allah ne saboda me saboda abubuwa sai yana yi ba don Allah ba kamar mutum ya dinga abubuwa saboda riya gashi dai a zahiri ibada yake amma don a yi ba masa ne to kaga wannan ya boye wani abu na son yabon jama'a a zuciyarsa ba don Allah yake yi ba amma a zahiri ana gani don Allah ne shi yasa manzala sun ake akhawfu ma akhafu alaikum ash-shirku al-asghar mafi tsoron abin da nake tsorace muku shine karamin shirka sai sabai suka ce ya rasulullah me yake karamin shirka sai ce yasiru riya wato riya dan kadan karamar riya shine munafurci kenan karamin munafurci to duk wanda yake da wannan a zuciyarsa to yana da dabi'a na munafurci ya zama za ka yi abu ba don Allah ba don a yaba maka ko don ka burge ko wani abu da ma musulmi zai aiki zai ne saboda Allah don neman yardan Allah da neman lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to haka nan ha'inci shi ma munafurci ne domin ha'inci cutan mutum ne a boye a zahiri ka nuna kai amintacce ne a baka dukiyar jama'a shike nan na gaba kuma sai a koye ka dinga cin dukiyar ka zama maha'inci ka bayyanar da kai mutumin kirki ne a zahiri amma a koyo kuma kai mutumin banza ne mutum ya yi mu'amala da kai na kuɗi ka cinye ya baka ajiya ka cinye masa ka nemi aro ya baka ka cinye an baka shugabanci ka cinye an baka aure ka ci amanan mata duk wani abu da za ka yi na ha'inci to sunansa munafurci munafuki ne mai yin wani haka nan saba alkawari a zahiri ka nuna za ka yi amma a baɗi ne a zuciyarka ba yi za ka yi ba to shi ma nan munafuki wannan shi suka zo a hadisi guda ɗaya wannan manzo sai yake cewa ayatul munafiqi salatun idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana alaman munafiki abubuwa guda uku ne in yayi magana yayi ƙarya kaga ƙarya shi ma munafurci ne don ka faɗi wani abu ne wanda a zahiri ga yadda yake amma kai ka sani a zuciyarka ba haka bane idan mutum yana da wannan to yana da munafurci to riya ƙarya ce kawai a zahiri ka nuna gaskiya kake amma a baɗi ne ƙarya kake yi ba Allah ne manufarka ba zaka yi zaka zo kana ta faɗan magana na ƙarya abin da ake cewa ƙarya shi ne mukhalafatul kalami lil waqi ka faɗi magana amma ba haka abin yake ba ka bada labarin da ba haka yake ba ko ka ƙirƙire shi ko ka ƙara masa romo shikenan ka ƙara masa gishiri don ya yi daɗi duk sunanka maƙaryaci kuma munafiki ne kai sannan ya yi alƙawari ya saba idan an amince masa ya yi ha'inci an ba shi shugabanci ana ga zai yi zai riƙe amana sai zo ya ha'inci talakawansa to shi munafikin Allah ne sannan wani hadisin ya ƙara da idan ya yi husuma sai ya fajirci ya wuce gona da iri shi ne hadisin arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kana fihi khaswatun minhunna kana fihi khaswatun minan nifaqi idza haddatha kadhaba wa idza ahada akhlafa wa idza tumina kana wa idza khatama fajara nauyin shi ne idza khatama fajara abubuwa guda hudu in kana da su to kai tacicin munafiki ne in kai magana kai ƙarya kai alƙawari ka saba idan an amince maka kai ha'inci idan ka yi faɗa da wani ka zo kai fajirci shi ne ka zalunce shi baka da gaskiya amma ka nuna kai ne mai gaskiya, kai masa afi karama fiye da yanda aka cuce ka, fiye da yanda ya zalunce ka. To wannan shine ko kai ne baka da gaskiya ka dauko lauya ka nuna cewa kai ne mai gaskiya. To wannan shi ma munafurci ne, ana shari'a da kai baka da gaskiya amma ka dage cewa wai kai ne mai gaskiya. Kaga zahiri ka nuna kana da gaskiya a batini kuma ka san kai makaryaci ne. To wannan shi ma munafurci ne, in mutum ya hada guda hudun ya zama takaitaccen munafurci. Idan kuma ɗaya yake da shi cikin ɗabi'un, to yana da wata ɗabi'a wanda take ta wato ainihin munafurci. Saboda haka mutum ya zama mumini cikakke, kar ka yaudari Allah subhanahu wataala baka isa ba. Sai Allah ta'ala ya ce walau tara iz yatawaffa.
ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد.
Ubangiji ta'ala ya ce walau tara iz yatawaffa alladhina kafaru, da zaka gani lokacin da wato mala'iku suke daukar ran kafirai, da kaga al'amari mai girma, da kaga ban tsoro, abu na ban tsoro. Walau tara, da zaka gani, iz yatawaffa alladhina kafaru mala'ikatu, ai idhil mala'ikatu, yayin da mala'ikun daukar rai, yatawaffa alladhina kafaru, suke daukar ran waɗanda suka kafurta, yadribuna wujuhahum, suna dukan fiskokinsu, wa adbarahum, da bayansu, suna ce musu wazuku azabal hariq, ku dandani azaba ta gobara. Da za a nuna maka lokacin da mala'iku suke daukar rayukan kafurai, suna dukan fiskokinsu da duwawunsu, suna ce musu ku dandani azaba ta gobara, azabar wutan jahannama. Wallahi da kaga tashin hankali shine amsal laudi, da kaga tashin hankali. Ubangiji ta'ala idan yazo daukar ran kafirai baya yi da wasa. Wasu malamai sun ce wannan ayan tana magana akan yakin Badar, wato waɗanda mala'iku suka kashe a yakin Badar, suna dukansu ta gabansu da ta bayansu da fiskansu, sannan suna cewa ku dandani azaba ta gobara. Da zaka ga wannan lamarin, da kaga al'amari mai girma. Wasu ka ce a kafirai kawai in za a ɗauki ransu haka ake musu, kuma akwai ayan da take nuna haka cewa kowane kafiri in a zo ɗaukar ransa ana azabtar da shi. Kamar yadda Ubangiji ta Allah yake faɗa cikin suratul an'am, ya ce walau tara izi zalimuna fi ghamaratil mauti wal mala'ikatu basitu aydihim akhriju anfusakum alyawma tujzawna adhab alhun bima kuntum taquluna ala allahi ghayra alhaq wa kuntum an ayati tastakbiru. Bangiji ta Allah ce da za a nuna maka lokacin da ake daukar rayukan kafirai, lokacin da kafirai suke cikin magagin mutuwa, mala'iku suna mika wato hannayensu suna cewa ku fito da rayukan ku da kanku, yau za a saka muku mummunan sakamako, azaba ta walakanci, saboda kuna faɗan wani abu kuna danganta Allah wanda ba na gaskiya ba, kuma kun kasance kuna wato kuna yi wa ayoyin Allah girman kai, ba ku imani da su. Kalman zalimun nan ta haɗe kafirai da masu sabon Allah, duk azzalumai ne. Dukkanin idan an zo ɗaukar rayukansu ba a ɗauka da daɗi, ana dukansu ana ɗaukar ransu. Da za ka ga wannan, da ka ga al'amari na ban tsoro. Hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisi Ibn Maja da Imam Ahmad da wasunsu ma, manzo su ya ce idan mamaci ya zo mutuwa, mala'iku suna zuwa masa. Idan mutumin kirki ne, to abinda mala'ikun suke cewa ukhriji ayyatuha an-nafsu at-tayyiba kanat fi jasadi tayyib, ka fita ya kai rai mai tsarki wanda yake cikin jiki mai tsarki. Haka za su gaya mutumin kirki, ana girmama ran, ana cewa ya fita a cikin sauƙi. Sai kuma su ce ukhriji hamidatan wa abshiri bi rauhin wa raihanin wa rabbin ghairi ghadban, rai ka fita kana abun godiya, wato kana abun yabo, kai albishir da hutu da ƙanshi, kuma za ka tafi zuwa ga Ubangiji ta'ala wanda baya fushi da kai. za ka tafi zuwa ga rahamar Allah ta'ala. Haka za a ga mutumin kirki a cewa ransa ya fita, ana ta ainihin girmama ran, ana darajaran, ana yabonsa. To sannan za a yi ta faɗan haka har ran ya fita da kansa a cikin sauƙi. Sannan daga nan in ran ya fita, za a haura da shi sama. Idan aka je da shi sama, sai mala'iku su ce marhaban bin nafsi tayyib, bin nafsi tayyiba kana fi jasadi tayyib, su ce maraba da jiki mai tsarki, wanda da darai mai tsarki, wanda ya kasance a cikin jiki mai tsarki. Udkhuli hamidatan wa abshiri bi rawhin wa raihanin wa rabbin ghairi ghadban, sai su ce albishirinka, ka shiga kana abun yabo tare da hutu da kanshi zuwa ga Ubangiji wanda baya fushi da kai. Saboda haka mala'ikun da za su tare ran a sama, su ma ka da su yabe shi kamar yadda su wanda suka zo ɗaukar ransa suke yabon sa. Wannan shi ne mutumin kirki kenan, wanda shi karrama shi ake yi ba duka ba zagi. To shi kuma ɗayan ya ce idan mutum ya kasance ba mutumin kirki ba ne, shi ne ar-rajulu su, ko dai kafiri ne ko munafiki ne ko fajiri ne ko fasiki ne, shi addini bai dame shi ba. To kawai idan sun zo abinda za su ce ukhriji ayyatuha an-nafsul khabisa kanat fil jasadil khabis, ki fita ko ka fita ya kai rai wanda yake ƙazanta, wanda yake cikin jiki na ƙazanta na najasa. Saboda haka ran ba za a yi be shi ba, kushirin za a yi da ma jikin da yake ɗauke da ran, saboda sabawa Allah subhanahu wa ta'ala da mutum ya yi. Sai a ce ukhriji zamimatan wa abshiri bi hamimin wa ghassaq wa akhara min shaklihi azwaj, a ce ya wannan ran ki fita kina abun kushewa, wana muke albishir da ruwan zafi wanda za a azabtar da ke da shi, ana muke albishir da tiwa na 'yan wutan jahannama wanda za a baki kisha a azabtar da kai da wannan. Sannan bayan nan kuma akwai nau'i irin na azaba wanda za a yi maka, wato ana cire ran kuma ana gaya masa irin azaban da zai tarar iban an ɗauke ran. Haka za a dinga gaya ran idan mutum ba mutumin kirki ba ne, mutumin banza, idan mutumin banza ne. Haka za a dinga faɗa, ana ta faɗa masa haka shige nan har ran ya fita. Sannan daga nan sai a haura da ran zuwa ga sama, amma idan aka je saman ba za a buɗe masa saman ba. Wancan ran mala'iku suna tarbansa, suna marhaban maraba da wannan rai mai tsarki wanda ya kasance cikin jiki mai tsarki, madalla zuwa ga hutu da ƙanshi zuwa ga Ubangiji wanda wato ainihin ba mai fushi ba. Haka za a dinga haurawa da ran har ya je can sama gaba ɗaya. To amma wannan mutumin da yake mutumin banza, shi kuma idan an tinkari za a haura ran sama sai a kulle ƙofofi. Saboda mutumin kirki shi ne wanda ruhinsa yake tafiya sama, zai je haɗu da sauran mutanen kirki ‘yan uwansa. Amma mutumin banza shi kuma ransa ƙasa yake, ko an tafi sama ba za a samu daman kai wannan ran sama ba. Saboda haka da zaran an tinkari a kai shi sama, to ba za a buɗe saman ba. Sai a ce waye wannan, sai a ce ai wane ne, sai a ce ina wannan ba a maraba da shi, ba a maraba da wannan ran na ƙazanta da ya kasance a cikin jiki wanda yake na najasa, ran ba mutumin kirki ba. Sai a ce irji'i zamimatan, koma kina abun kukkushewa. Saboda haka fa innaha la tuftahu laki abwabus sama, ba za a buɗe miki ƙofofin sama ba. Saboda haka daga nan sai a jefo ran ya faɗo har zuwa ƙasa, alaman cewa mutumin banza ne. Saboda haka duk wanda ransa ba sama ya tafi ba, ba a buɗe masa ƙofar sama ba, to ba mutumin kirki ba. In kuma mutumin kirki ne, to za a buɗe masa, kuma zai je ya tadda rayuka na muminai, ‘yan uwansa ya zo a hadisi har suna iya gane juna, har su tattauna ya kuka bar wane, ya kuka bar wane, a wane lafiya a ƙalau, to wane fa ai wane ya mutu, sai su ce subhanallahi, subhanallahi, wane ya mutu, kaga abu ya lalace, ma'ana ba su gan shi a wurinsu ba. Tunda ba su gashi a can ba, ina yana ɗaya gidan kenan, yana ɗaya gidan, ya mutu ya mutu. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ba a buɗe musu ƙofofin sama in an zo haurawa da rayukansu, kuma ba za su taɓa shiga aljanna ba sai dai idan raƙumi zai shiga ta ƙofan allura ya wuce. Allah ta'ala ya ce haka muke sakawa waɗanda suke mujrumai, masu saɓawa Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka in ka walaƙanta kanka za ka walaƙanta. Idan ka daraja kanka, ka bi Allah, ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wallahi cikin mutunci za ka bar duniyan. Mala'iku suna maka albishir da aljanna, masu daukar ranka ma suna karrama ka suna daraja ka kaza ka kiran ka sana ji a haura da ranka sama ka je ka tadda bayin Allah na gari amma wanda duk ba mutumin kirki bane ya zama mutumin banza mai saba Allah ta'ala to ba za a buɗe masa kofar sa ba in an je kawai kofar za a same ta a rufe ko an ce ga wani ne wani su mala'ikun za su dauka su tafi sama amma za a ce ba za a buɗe masa ba yace koma kawai shikenan sai a je koren zuwa ga ƙasa ya zama tabbas ba mutumin kirki bane to kai kokari ka gyara imaninka da halayenka sai ubangiji ta lace zalika bima qaddamat aydihi kaga wannan walakancin da suka shiga ana daukar ransu ana dukan su ana dukan fiskokin su da duwawun su ana cewa ku dandani azaba ta gobara shi yasan irin tashin hankalin da yake ciki to zalika wannan azaban ta same shi ne bima qaddamat aydihi ko ta same ku ne bima qaddamat aydihi saboda abin da hannayenku suka gabatar mana abin da kuka aikata na munanan ayyuka duk wanda ya samu irin wannan sakamakon to shi ya jawo kansa shine ya je mummunan aiki har ya samu wannan wa anna allaha laysa bizallami lil abid ubangiji subhanahu wataala ba mai zalunta bayinsa bane Allah baya zalunta bayinsa shi ba azzalimi bane in ba kai laifi ba ba za a dora maka laifin wani ba ba za a azabtar da kai ba tare da laifi ba anan da aka ce wa anna allaha laysa bizallami lil abid kalman zallam sigatul mubalaga ne ma'anar zallami yawan zalunci amma ba haka ake nufi anan kawai ba mai zalunci bane in ka ce ubangiji ta'ala ba mai yawan zalunta bayinsa bane to ka ce yana dan tabawa ka ce yana dan zaluncin amma ba da yawa yake ba kaga ba yabon sa kai ba kenan to Allah ta'ala kuma ko kwayan zarra ya ce inna Allah la yazimu mithqala zarra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azim Allah ba zalunta bayinsa ko kwayan zarra to kaga wa ma rabbuka bizallami lil abi ma'ana wa ma rabbuka bizalimi lil abi Allah ba mai zalunta bayi wani kai in kai aikin lada ko kwan zarra ne Allah bai hana ka ladan ba balma zai dinka maka ladan ne ya ninka ya sake ninka zuwa 700 hannunkin da babu iyaka gurgudun ikhlasin ka da matsayin ka wajen Allah subhanahu wataala to tunda Allah ta'ala yake shi baya zalunci koda da kwan zarra to wa ma rabbuka bizallami lil abid sai ka ce al mubalaga to dai shak ala babiha wannan mubalagan ba ta babin ta sifati mushabbaha kawai to da haka ubangiji ta'ala ba mai zalunta bayin sa bane kwata kwata ko kwayan zarra baya zalunta ma'anan sa ba za ka yi aikin lada Allah ya hada ka ladan ba karkare ne aikin da za ka yi fa man ya'mal mithqala zarratin khairan yarahu ko kwayan zarra ne ka aikata na aikin alkhairi wallahi za ka samu ladan ranar kiyama Allah ba zai hana ka ladan ba ba zai ce ya rena abin da kai ba a za ka je ka samu ladan manzali kuma ya ce ko dibino kwaya ɗaya ka bayar sadaka ko abin da bai wuce kima dibino kwaya ɗaya ba Allah zai karɓe shi da hannun dama ya rene shi kaje ka samu ladan kamar manya-manyan duwatsu ninnin ka shi lada yake ba zalunci yake to za ka ba zai zalunce ka ba kaga ba za ka yi aikin lada a hana ka ladan ba la taqiran na minal ma'ruf shay'an karkare na aikin alheri da za ka yi ladan yana nan za ka tadda shi a wajen ubangiji ta sannan kuma ba za ka wato ba za a azabtar da kai da laifin da baka yi ba Allah baya kama ka don Allah ya san gaibu yanzu a nan duniya in ana tuhuman wasu mutane a duk a yayyago su a zo a rufe su ila har duka ma sai an musu sai daga ba a gane wane yake da laifi wane bai da laifi to kaga wannan duk rashin sanin gaibu ne to Allah ta'ala ya san gaibu ya san waye mai laifi baya kama wani da laifin wani ba kai laifi ba ba za a zartar da kai kuma wani ba zai laifi a kama ka da laifinsa ba wala taziru waziratun wizra ukhra laifin wani baya shafan wani kamar yanda ba za ka yi aiki ba a ɗauki ladan a kai wa wani don an yi haka an zalunce ka ka yi sallah zaidu bai yi sallah ba sai a ɗau ladan sallan a bawa zaidu ba a wannan Allah baya wannan wa an laysa lil insani illa ma sa'a in ka ga an baka lada to kai wannan aiki ba a baka ladan aikin da baka yi ba don an zalunci wancan ɗinkin to Allah kuma la yazumu mithqala zarra ba a zalunci koda da kwayan zarra ne to da haka ubangiji ta'ala adali ne kuma mai falala ne ƙari ma yake akan abin da ka cancanta hadisi ya tabbata cikin sahih muslim hadisi qudusi manzo sai ya ce inna Allah ta'ala yaqulu ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu ya ku bayina ni na haramta wa kaina zalunci kaga Allah ba zai zalunci ba ina da iko yayi amma ba zai yi ba ya haramta wa kansa yace na sanya kuma zalunci ya zamana wato haramun a tsakanin ku kuma ban yadda ku zalunci ba ku bayina in ji Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Allah ba azzalimi bane, Allah ya haramta kansa zalunci kuma ya sanya zalunci ya zama haramun. Ko kana da iko karkai karka zalunci bayin Allah. La tazlimanna idza ma kunta muqtadiran fa zulmu masdaruhu yufzi ila an-nadami tanamu aynaka wal mazlumu muntabihun yad'u alayka wa aynu llahi lam tanam. Karkai zalunci wajen kana da ikon kai, domin zalunci karshen sa yana komawa nadama ne. Zaka kwana kana bacci in ka zalunci wani, amma za ka zalunta sai je kwana yana addu'a akan ka, ina maka mummunan addu'a, Allah kuma baya bacci zai karbi wannan addu'a. Don ya ce ittaqi da'watal mazlumi fa innahu laysa bainaha wa bayna Allahi hijab. Kaji tsoron addu'an wanda aka zalunta, ba ta da tsari shamaki tsakanin ta da kai tsaye Allah yake karbanta. Idan wani ya zalunce ka sai Allah ya maka maganinsa, Allah zai karbi wannan addu'an, za a daga ta sama a tsora ta akan girgije akan gajimare ta yawo a sama. Allah ta'ala ya ce la bi izzati wa jalali la ansurannaka wa law ba'dahi, na rantse da izza na buwaya na da girma na wallahi sai na taimake ka ko ba yanzu ba. Kai da aka zalunta kai wannan addu'a, kaga wannan kawai ya isa mutum ya ji tsoron zalunci. Idza ga wasu malam karshen su baya yin kyau, wallahi karshen su baya yin kyau, zalunci ne kawai shikenan. Ana ta tara maka ka zalunci bayin Allah, suna ta Allah ya isa, suna maka mummunan addu'a, kai kana can kana share bacci, su kuma ba sa bacci, sai ka ga karshen ka yayi muni. Don Allah baya yafe wannan, baya barin wannan, baya daga kafa akan wannan, haƙƙin sa yake yafewa, amma haƙƙin dan adam sai dai shi ya yafe maka. To za ka ga galibi azzalumai karshen su baya yin kyau. Saboda inna Allaha la yumli lizzalimi hatta idza akadahu lam yuflitu, Allah yakan dan jira, yakan saurara azzalumi, ba zai kama shi da wuri ba, amma ran da ya kama shi fa zai dandana kudan, baya kyale shi. To za ka ji tsoron zalunci, ittaqu zulma fa inna zulma zulumatu yawmal qiyam. Manzo sai ya ce ku ji tsoron zalunci, zalunci duhu ne ranar kiyama. Za ka tashi ranar kiyama cikin duhu, ba sai ka fada wutar jahannama ba, za ka gane gidanka na aljanna ba. Amma kaga mu'mini yahdihim rabbuhum bi imanihim, duk wanda ya tashi mu'mini bawan Allah, to a lahira Allah zai nuna masa gidansa na aljanna da sabbin imani. Tab 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 in ya shiga aljanna sai ya shiga gidansa kamar dama can a gidan yake. Amma zalimi cikin duhu zai tashi ba zai gane gidansa ba, karshen ta zai je shiga wutar jahannama. Sannan kuma zalunci tun a duniya Allah yake yin sakayyarsa. Ya zo hadisi isinani yu'ajjiluhuma Allah al-baghy wa ququl walidayn, abubuwa guda biyu tun a duniya Allah yake bayyana sakamakonsu, zalunci da cutar da iyaye. Idan kana in kai azzalimi ne, to insha Allah za a ga karshen ka. Ko wani azzalimin ya zo ya ga bayanka, ko kuma Allah ya tsoro maka masifa. وما من ظالم الا سيبلى بظالم وما من يد الا يد الله فوقها ولا ظالم الا سيبلى بظالم. باب وني تيمكو فاتي تيمكون الله ينا سما دشي باب وني الظالمي فاتي وبنجي سبحانه وتعالى يا تربي شي دوني الظالمي دان uwan sa yazo ya dandana masa kudan sa. To haka nan wanda yake cutar da iyayen sa tun a duniya Allah zai nuna maka be zai yi albarka ba. Allah ba bari sai an je lahira kawai, a sai an dandana maka a duniya ka je lahira kuma ka sake tararwa. Ko da haka mutum yayi ya ji tsoro ya kafa kafa Ubangiji subhanahu wataala ba zalimi bayin sa bane. Sannan hadisin Allah ta'ala ya sake cewa a cikin hadisin, ya ibadi inna ma hiya amalukum usiha lakum thumma uwaffiqukum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra zalika fala yumanna illa nafsuhu. Ya ku bayina, wannan sakamakon da kuke gani ayyukan ku ne nake kiyaye su, nake cika muku sakamakon sa. Duk wanda ya samu kyakkyawa a lahira ya gode wa Allah. Allah ne ya hada da falalansa, ya masa tawfiki, ya masa gamonka ta yake mai kike zama bawan Allah. Wanda ko ya samu wani wannan, ya samu sharri a fayil dinsa, a cikin hisaba kamar gun ayyukansa babu kyau, ayyukansa munana, aka masa ukuba, aka yanke masa hukunci mummuna, to kar ya zargi kowa sai kansa, domin shine ya jawo kansa. Allah ta'ala ba azzalimin bayin sa bane, wama rabbuka bizallamin lil abid, Allah ba azzalimin wato bayin sa bane. Sai Allah ta'ala ya ce
kadabi ali fir'aun wal ladina min qablihim kafaru bi ayati llahi fa akhadhahu llahu قوي شديد العقاب.
Ubangiji ta lace ka dabi ali fir'auna, yadda muka azabtar da kunnan kaman al'adan mutanen fir'auna ne, ko kuma irin ayyukan da kuke na sabawa Allah ta'ala, kuna yin ayyuka ne irin yadda al'adan fir'auna da jama'arsa suke yi, na shishigi cikin al'amuran Ubangiji subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala ba su yi imani da su ba. فأخذهم الله بذنوبهم في الله تعالى يكاما سوء لسوى بالله فوقفان سوء الله يحلق رد سوء لسوى بالذنوب سوء وكلا أخذنا بذنبه الله يحلق قوة ذنوب سوء كاما سوء الله بأذار إن الله قوي الله مكرفين باب قادران سوء سنن شديد الإقاب ومسنن عقوبان مكرفين باب وانجزير sannan kuma mai tsananin wato ainihin ukuba ne. A nan Ubangiji ta'ala yana tunatar da kafurai wato halin da fir'auna da jama'arsa suka shiga ciki na halakar da su da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi, wanda kissarsu shahririya ce. Sun yi annabi Musa tawaye, sun nemi su kashe annabi Musa da Banu Isra'ila wanda suka yi imani da annabi Musa, sun da su kashe su suka haɗa runduna. Allah ta'ala ya ce su fita su bar gari, suka fita suka kama zuwa kogi, suka zo kogin Maliya, sun zo wannan kogin ba dama su tsallaka, in sun koma baya kuma ga fir'auna da jama'arsa za su halaka su. Sannan Allah ta'ala ya ce annabi Musa ya bugi kogin nan da sandansa, ya buga da sandansa hanyoyi guda 12 suka buɗu adadin kabilun Banu Isra'il. Shikenan dutsen nan abu ne shi kogin fanfalaka fakana kullu firqin kasawdil azim, ya dare kowane hanya sai ya zama kamar dutse kawai, ya zama ruwa ya zama dutse ba ruwa ba ne. Shikenan suka keta suka shiga. Bayan sun shiga suna haurawa, fir'auna shi ma sai ya ga ai akwai hanya, saboda haka zai bi su, shi ma ya shiga shi da jama'arsa. Annabi Musa da ya haura, fir'auna da jama'arsa sun zo tsakiyar kogi, sai Allah ta'ala ya ce kogin ki dawo ruwa, sai kogi ya dawo ruwa kawai sai ya dulme da su. Fa ghashiyahum min al-yammi ma ghashiyahum, saboda haka kogi ya nitse da su, kissarsu shahririya ne, wanda har fir'auna din ya halaka. Don Banu Isra'ila sun yi shakka cewa anya fir'auna ruwa zai halaka, ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rashad wa in ittakaltum ilahan ghairi la ja'alannakum min al-masjudin, saboda haka yace bai yadda ba, shine kawai Allah, kar a yadda, in ma ko ne Allah to shine babba, ba wanda ya taba faɗan wannan sai fir'auna. Yace ana rabbukum al-a'la, ni ne ubangijinku mafi daukaka, kuma in kun ce za ku riƙe wani allah ba ni ba, to sai na sa ku a gidan yaji, sai na karkashe ku, yayi tan musu ainihin barazana na ukuba. Amma suka yi imani da annabi Musa alaihi salatu wassalam, yayi nemi zai halakar da su, wanne ya zama sababin halakar su, shi ma ruwa ya durmi yadda shi, hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin, da ya tabbatar da zai durmi a ruwa yace na yi imani ni ma, babu an bauta da gaskiya sai Allah, sai wanda babu an bauta da gaskiya sai wanda Banu Isra'ila suka imani da shi, ni ma musulmi ne. Sai yace ya mika wuya ya musulunta, amma Allah bai karbi imanin sa ba, yace al'ana wa qad asaita qablu wa kunta min al-mufsidin, sai yone sai yanzu ne zaka yi imani, bayan da ka yi barna ka saba wa Allah ka kangare, sai da kaga mutuwa, duk wanda mutuwa ta zo masa ko ya yi imani Allah bai zai karbi imanin sa ba, ko da haka Ubangiji ta'ala ya halakar da shi. Ya zuwa kissa Isra'iliya cewa lokacin da yake ta faɗan la ilaha illallah nan, mala'ika Jibril ya ji tsoron kada Allah ya karbi tobarsa, sai ya ɗauki tabo sai ya maka masa a bakinsa, daga nan ya yi shiru tsit domin kada ya ci gaba da ya Allah ya ji tausayinsa ya karbi imaninsa. Kaga da ya ci bulus kawai, duk dukan mutane da ya ce da zama a banza da cutar da su da halakar da su. Shi ke nan daga cikin bayanin sa suka ce anya ko fir'auna ya halaka, ko dai ya bulla zai je bulla wa nuri. Sai Allah ta'ala ce al-yawma nunajjika bi badnika li takuna liman khalfaka aya, Allah ce zan tsiratar da jikinka kowa zai gani don ka zama aya ga wanda zai zo kafin ka. To kuma kawai fir'auna har yanzu ga ta nan a Misra tana Ramses al-Qahira, babban gidan tarihin su, ana zuwa ana gani yanzu a lokacin social media nan, kai Google ma zaka ga gawan fir'auna. Saboda haka don ta zama aya ne, gashi nan dai kamar zaka masa magana kamar yana dariya, amma kuma tunitini ya riga ya halaka, kuma a hakan ana masa azaba yanzu cikin kulban kaza nan ka baraka ji. ani dunia da lahira. Don Allah Ta'ala ce abin wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab an-naru taqumu sa'atu adqidu ali fir'auna ashadd al-azab. Fir'auna da jama'a sa sun shiga uku azabar Allah ta kewaye su. Wuta ne safe da yamma ake kona fir'auna da jama'a sa da ita. Ba ana nufin da safe in an yi sai a dan jira in rana ta yi sai da yamma ba a ko da yaushe ake nufi. Suna cikin azaba na wutar jahannama shine azaban kabari. Ko kace azaban barzakhu tunda shi bai da kabari. Azaban mararraba tsakanin duniya da lahira. Ina nan yana shanta kullum in alkiyama ta tashi kuma Allah zai ce a sa fir'auna azaban da tafi wannan tsanani ita ce azabar wutar jahannama. To kaga an gama da shi kissan sa ta shahara. To da haka kafure ku ji tsoron Allah ku mika wuya zuwa ga Allah subhanahu wataala. Saboda Ubangiji subhanahu wataala yana da ikon ya muku abin da ya fir'auna da jama'arsa. Ubangiji ta'ala sai ce zalika bi anna
Allah lam
yakun ghayran ya mutu wa anna Allah sami'un alim. Ubangiji subhanahu wataala yana jin duk abin da bayansa suke faɗa kuma yana sani in wasu suna abubuwa na sabon Allah to dole ne a hana su dole a kama hannunsu in ba haka ba in Allah ya tashi jarraban mutane za ta shafi kowa da kuma da ana cikin kwanciyar hankali a ƙasar nan da fa irin yaƙe-yaƙen nan fa duk labari ake ji da kinnafin din nan da waye duk a wasu ƙasashe ne ake jin labari mun muna zaune lafiya kalau za ka ɗauki 'yan kuɗaɗenka ko ina ka je ba ka tunanin wani abu amma daga baya-baya ana tafiya mutane suna barin addini suna sabawa Allah ta'ala sai Allah ta'ala ya kuma na duk irin mazihun da yake tafi da yaƙi tsakanin musulmi da musulmi da ta'addanci da 'yan abin nan kinnafin da koma me ga sunan dai saboda sabawa Allah ta'ala da ake yi amma da za mu koma zuwa ga addinin mu murƙe Allah da Allah zai ɗauke mana wani don ya riga ce duk abin da ya jarrabi bayansa da shi to su suka jawo kansu to da haka ya kamata mu ji tsoron Allah mu koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul radi Allah ta'ala ce inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ba ya canja mutane wani abu da ya musu na alheri sai in so suka canja to sai ya ɗauke kayansa wannan kuwa yana nuna adalcin Ubangiji ta'ala adalci na Allah ta'ala bai zai zo ya tsora maka masifa haka kawai baka yi laifi ba in kai laifi ne sai a azabtar da kai idan ka dawo zuwa ga Allah ta'ala hakan ya zame maka wa'azi to shikenan sai Allah ta'ala sai ya ɗauke maka wannan masifa domin akwai waɗanda inda za a kyale su kullum suna cikin ni'ima ni'ima to maganan addini kan fa sun yi bankwana da shi ba su da alaka da Ubangiji ta'ala amma Allah yana jarraban mutane to sun fi komawa zuwa ga Allah sun fi marar da Ubangiji subhanahu wataala to shi yasa Allah ta'ala yake tsora wa mutane masifa in su yi laifi domin su dawo domin wallahu mujil hurri muqimur raji'un wal abdu la yurji'uhu illa al asr shi wani in an madan man nasiha ka wannan abin da kai bai kamata ba ka ji tsoron Allah zai daina amma wani fa duk nasiha da zaka yi bare daina ba sai an dan kunkushe shi tukunna sai an jarrabe shi nan ne zai gane halinsa sai ya farka bacci yake saboda haka duk waina wanda muke fama da su na cututtuka da tsadar rayuwa Allah yana jarraba mu ne da sabbin laifukan mu don mu koma zuwa gare shi kuma magani shine a koma zuwa ga Allah amma duk abin da za a yi zagin shugabanni ba shine magani matsalar rayuwa da tsadar rayuwa mu abinda ke maganin ta shine mu duba laifukan mu tuba mu koma zuwa ga Allah ta'ala idan mun ji tsoron Allah wallahi shugabanni sai su ji tsoron mu da su ji tsoron zalunta mu amma mu ma muka zama azzalumai shikenan dukkan warja ce sai ma in ka samu dama kana zaluntan talaka dan uwanka me yasa wanda yake sama da kai ba zai zalunta ka ma zai iya zaluntan ka to da haka shi yasa Allah ta'ala ya tattakuda abun saboda ba gaskiya a cikin mutane ma nan ba gaskiya shi yasa muke fama da matsaloli kala kala daban-daban to mu ji tsoron Allah mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala sai Allah ta'ala ya ce kadabi ali fir'auna
kadabi ali fir'auna walladina min qablihim كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين
Ubangiji ta'ala ya ƙara maimaitawa ya ce kadabi ali fir'auna kaman al'adan dai mutanen fir'auna ai sun wa saba Allah ta'ala suka yi Allah ya halakar da su a cikin kogi kogi ya nitse da su to kuma idan kun yi haka Allah zai dandana muku hutan ku والذين من قبلهم دون استكافين كذبوا بآيات ربهم sun qaryata ayoyin ubangijin su fa ahlaknahu sai muka halakar da su bi zunubihi da sababi zunuban to da ka dumme ne fi a wajen Allah ta'ala Allah zai jarrabe to fir'auna haka suka yi muka kama su ba zaluntan su muka yi ba wa ma zalamahumullah walakin kanu humu zalima Allah bai zalunce su ba su ne azzalumai sun yi laifi ne sai Allah ya kama su ya kalmashe su ya halakar da su gaba daya duk da karfin da suke da shi wa agrabna ala fir'aun Allah ta'ala ya ce muka zulmi da fir'auna da jama'arsa shi ma nan ala fir'aun da shi da jama'arsa duk mun halakar da su wa kullum kanu zalimin kowanne a cikin su sun kasance azzalumai duk jama'an da aka halakar azzalumai ne ke sa aka halakar da su fir'auna da yake cewa hamana da annabi Musa yace shi Allah ne ya aiko shi shi manzo ne wa aiko ka yace Allah wai Allah ce ubangijin ta ne kai yace wa hamana zo kai mini tsani dai in leka in gano ubangijin annabi Musa ni a tamani na ƙarya yake tsani boye a masa wata takala zai hausa mai je je ko Allah amma sai ga kiyo ya zo ya dulmi a cikin ruwa malan ya halaka yace shine Allah yace bai san suna da wani Allah in ba shi ba ma alim lakum min ilahin ghayr to da haka amma ga ya zo to in shi ubangiji ne subhana wa ta'ala shi Allah ne to ta yaya za a yi a ce ruwa ya dulmi yadda shi ya ruwa zai kashe shi haka maganar banza ne da azun jiya ne nake jin wa'azin wani malami wai akwai wanda ya fito wani dan hakika yana cewa shi Allah ne shi Allah ne wani mai gashi aka za ku ganki gashi a abin nan ya tsefe gashin ya bar gashin sa kaman mace kwanan nan ya je wata ta'ziya ma ya kama shan taba a waje ko ya je ta'ziya ai ta'ziya aka kawo masa taba ko wuri ne kama zukata mandula ne ko kawai da aka yi kama ce kawai wuri to shi ne wai da aka je ya ce shi Allah ne wasu suka je har garin su din suka ce su za su yi mukabala da shi ya fito a yi mukabala ya kawo dalilansa cewa shi Allah ne kawai sai ya ce a shi bai da lafiya bai zai iya fitowa ba yanzu Allah ya zama bai da lafiya shi Allah ne kuma bai da lafiya kaga maganar banza kenan kaga daga nan ma faɗi kenan to da aka yi kiyaye fito akai ya kiyaye fito har suka tafi suka bar wani kaga Allah ya kama shi so in cewa shi Allah fir'auna ya riga shi ai kuma ruwa ya dulmi yadda shi Allah ya halakar da shi to da aka mutum ne zai zo ya zama dan iska dan kwaya amma sai zai fake da addini wai shi ma mai addini ne kuma sai ya samu mabiya su bi shi su dinga bin sa a haka yana gaya musu abubuwa na ƙarya yana nuna musu cewa ya taka wani matsayi a walintaka ko kuma shi ma ya kai matsayin Allah tunda komai yana iya zama Allah a wurinsu kuma sai mutane su bi shi kada ganin sa kazami yayi kama da mahaukaci amma duk da haka baka gane ba siffarsa ta mahaukata amma baka gane ba wai kana bin sa ko shine zai kai ka aljanna to kaga mutane akwai kidima akwai rashin hankali in kai mai hankali ne ya kamata ka gane wajen ma zaka karfi a cikin inna hadha ilma dinun fanzuru amma ta'khuduna dinan imam mali yace ilimin nan addini ne ka duba wajen ma ya kamata ka karfi a dini wala irin wannan mutane na zauna a Kano a kurnan Asabe akwai shi wannan din akwai babban malamin su baran faɗi sunan zama a anguwa dai muka zauna da shi yana irin wannan abun baya sa takalmi sannan kuma kular safara ce ta zama bakakirin saboda baya wanke ta lokacin farkon zuwa na Kano a masallacin Juma'a na kunan Asabe idan aka yi sallah na dan fito dan zauna a gidin abun nan irin filan na haka in ya taso zai koma ba wallahi tsorita nake ina kokarin gudu sai daga baya na gane ba ma wakati bane shi ma ga gaki ba amma hulasta ta yi dukun farafe kuma ta zama kaman gawayi takalmi kuma baya sawa shine wata ran lokacin abun nan ana wahalar mai muna hawa mota daga Kuroda irin bus din nan zamu tafi kurna lokacin a guje ake hawa mota malam a guje shikenan sai aka zo za a shiga mota da gudu ana shiga akwai ɗalibansa muridansa sai na take musu ku shiga ba ni na riga na shiga kuma lalin bai hawa ba bai hau motan ba ni na riga su hawa ku shiga ni na riga na shiga ku shiga wallahi kai malam sai mota kan ta cika bai shiga ba wasu ɗalibansa sun shiga shi bai shiga ba yana ce musu shi ko yana cikin motan ba shikenan aka ce mota ta riga ta cika aka rufe mota kawai kaga ya ji kunya mala Allah kunya ta ci a wajen wallahi gaba na wai ku shiga fani wani riga kaga da ya tusu sai dole sai ce karama ne yana tare da su a kasa yana ce musu ya shiga yanzu shiga sai su gaji a cikin mota ma kuma ƙarya ne irin su ne ko ya ce karban addini ake karban addini a wurin su jirkita maka duk shari'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita su zo maka da sabon abu kuma kai ka yadda ba aya ba hadisi ka yadda cewa haka abun yake shike nan kai ka zama wawa kawai. Duk Qur'ani da hadisin nan ba wani abu bane sai wani soko, wani wanda bai san me yake ba sai ya zo ya tsora ka akan wasu abubuwa na bada, a matsayin kuma wai shine malamin ka, shine mai koya maka addini. Allah ya tawaye. To Fir'aun da ya ga wuta, kuma Ubangiji Subhanahu wata'ala ya halakar da shi duk da takama da yake da nuna karfi da mulki, kuma babu mai mulkin sa har yanzu babu mai mulki irin na Fir'aun. Sai Allah ta'ala ya ce mai,
inna sharrad dawab inda Allah alladhina kafaru fahum la yu'minun الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون.
Ubangiji ta'ala ya ce, inna sharrad dawabi, lalle mafi sharrin dabbobi inda Allah a wajen Allah. Mun ce addabba kullu ma yadubbu alal ardh, duk abin da yake tafiya a bayan ƙasa ana ce masa dabba. Wato mafi sharrin mutane ake son a ce, mafi sharrin mutane da kuma dabbobin duka sun shiga. Allazina kafaru su ne waɗanda suka kafurta, fahum la yu'minun, waɗanda ba sa yin imani. Wato in kana neman dabba, idan ka samu kafuri ka tsaya a wajen, wato shi ya fi alade sharri, ya fi kare sharri, shi ne ma'anansa. Kamar da Allah ta ce, walaƙad zara'na li jahannama kathiran min al-insi wal jinni lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Allah ya tanadi wutan jahannama saboda da yawa daga cikin mutane da aljani wanda suna da zukata amma ba ta fahimtar gaskiya ba, ido ba na ganin gaskiya ba, shi kunne ba na jin shiriya ba. Wayannan kamar dabbobi suke, Allah yake sun fi dabbobi mata su ne rafkadannu. So da haka kaga su ne suka fi, sun fi dabbobi wata, shi kenan su ne sharru dawa, mafi sharrin dabbobi. Ba wani abu mafi sharri wanda a ƙasa wanda yake sama da kafirai. So da haka su suka addabi duniyan nan, su suka lalata addini, su suke kashe musulmi ko indirect ko direct. So da haka ko su taimaki musulmi su kashe wasu, ko su da kansu su kashe, aikin kenan. So da haka Ubangiji Subhanahu wata'ala ya ce waɗannan su ne mafi sharrin, wato ainihin dabbobi a wajen Allah Subhanahu wata'ala, su ne kafirai waɗanda ba su da imani. Allazina ahadta minhum, waɗanda ka ɗauki alkawari da su babu yaƙi tsakaninka da su, su ne Yahudawan Banu Qurayza. Thumma yanquduna ahdahum, sannan su warware wannan alkawari. Manzo sun ya kulla da Banu Qurayza lokacin kafin yakin Ahzab, cewa ba za su yaƙe su ba, ba za su taimaki wanda zai yaƙi musulmi ba. Amma da aka zo yakin Ahzab, yakin taron dangi, sai suka je suka taimaki kafirai akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine Allah ta'ala yake cewa su ne mafi sharrin dabbobi, waɗanda in kai alkawari da su, wato za su zo su warware wannan alkawari. Allazina ahadta minhum, wanda kai alkawari da su ba yaƙi tsakaninka da su, ba za su taimaki masu yaƙanka ba. Thumma yanquduna ahdahum, sannan su zo su warware alkawarin fi kulli marratin, a kowane lokaci. Ma'ana duk lokacin da ka kulla da su za su warware, duk lokacin da ka kulla alkawari da su za su warware. Wa hum la yattaqun, su ba sa tsoron Allah wajen warware alkawari. Wannan su ne Yahudu, la yarqubuna fi mu'minin illan wala zimma. To da haka ba Yahudi ba da alkawari, ka san da wannan, ko ka kulla alkawari da shi a banza bai zai cika maka alkawari ba. Allah ta'ala ce to su ne waɗanda suka fi kowanne sharri, ba sa tsoron Allah. A ƙa'ida na yaƙi ba a warware alkawari, amma kafirai suna warwarewa. Allah ta'ala ce fa imma tasqafannahum fil harbi, idan ka same su a wajen yaƙi, yaƙi ya haɗa ka da su, to kar ka mutu da wasa. Allah ta'ala yana gaya manzo sama, idan har yaƙi ya haɗa ka da Banu Qurayza, to kar ka mutu da wasa. Fa sharrid bihim man khalfahum, ka tarwatsa wanda suke bayan su, ma'ana ka buje su, ka halakar da su har na bayan su gudu, su ji tsoron kar ka dawo ka abin nan ka afka musu suma. Wato ka tauna aya ko ka tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro. Idan ka same su yaƙi ya haɗa ka da su, to kar ka mutu da wasa, domin waɗanda suke bayan su ji tsoro su ma abin da ya samu waɗannan da ya same su, shine ma'anan fa sharrid bihim, ka tarwatsa bihim da sababin za ka yi. Man kalfa, wanda suke bayansu, la'allahum yadhakkarun, domin su wa'azantu, kar su zo su sake kawo maka hali.
wannan shi ne abin da ya faru mun ba da kissa mana da aka kama su ya aka yi da su rami aka tona aka dinga daukan su sai an bugi mutum a ramin an karya masa wuyansa da bayansa sai a tura shi sai a dauko wannan a bugi wuyansa da ramin bakin ramin a bugi bayansa a karya wuyansa da bayansa sai a tura shi aje a tusa shi a tsora shi akan dan uwansa haka aka dinga kashe su ana tuttura su a cikin rami da Allah kafirin da suke gefe gefe suka ji wannan yaya dole hankalin su ya tashi to Allah ta'ala ne ba da umarni a musu haka saboda ba su da amfani sharri ne ga al'umma sharri ne ga musulunci barin su zagon kasa da su dinga ga musulunci Allah ta'ala ya ce a musu wannan domin sun ba da daman da ba don Allah ya turo mala'iku a yakin azab ba yanzu da musulmi sun zama tarihi sai dai a ce ai an yi taba yin wani annabi sunansa annabi Muhammad da sahabbansa suka yi fada da mutanen Makka daga dafanawa cikin nan suka kurmushe su sai dai su zama tarihi da babu addini su suka bada wannan daman suka zo suka shigo ta wajensu aka shiga tashin hankali wa idza gatil absaru wa balagatil qulubul hanajira wa tazunnuna billahi dhununa hunalika furiyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida kowa reshe abin nan rensa ya kawo makoshinsa ya kawo makogoronsa kowa aka shiga hali mai tsanani aka girgiza mu'minai girgizawa da sababin banu quraiza Allah ta'ala ya yi ikonsa ya kawo iska da mala'iku ya taimaki mu'minai aka tarwatsa su aka shigalba a kansu sai Allah ta'ala ya ce to in yaki ya hada ka da su kada ka mutu da wasa kuma ana zawo ana dawo ubangiji ta'ala ya ce musulmi su tafi banu quraiza su je su yaki aka je aka yaki su wa'innan banu quraiza mun ba da kissan hannu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ayi musu haka saboda na bayansu su ma su tarwatse su gudu kada su ce za su kawo musulmi hari musulmi su zama abun tsoro kar a musu da wasa don na bayan su ma su zama wato ala taitayin su su wa'azantu Allah ta ya ce wa imma ta khafanna min qawmi
wa imma ta
to za mu tsaya nan insha Allah sai gobe mu tsora ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh